الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى لسنته واستنبت بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتابك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، قال فصل، قال صاحب المنازل رحمه الله: اليقين مركب الآخر في هذا الطريق، وهو غاية درجات العامة، وقيل إن أول خطوة للخاصة. Har yanzu malam bai gushe ba, yana magana a kan abin da ya shafi yaƙini, shi ne mutum ya samu tabbaci da kuma nutsuwa da sakewa da sakankancewa ga Allah Maɗaukakin Sarki da rashin kokwanto a cikin abin da ya shafi al'amarin Allah Maɗaukakin Sarki ko tsakanin shi da Allah. Malam ya kawo wata gaba, yake cewa shi yaƙin ɗin nan shi ne wato kamar dokin da wanda yake tafiya cikin kusanci da Allah yake hawa. Dan wannan yakin ne shi zai kai ka ga Allah Maɗaukakin Sarki, kuma shi ne makurar wato daraja da waɗanda suke kowa da kowa mutane suke wato nema, shi suke nufi, kuma shi ne mataki na farko na waɗanda suke kuma ke fantattun bayi. Kuma da yake cewa nan ma kanal yaqinu huwa alladhi yahmilu sa'ira ila Allah, kasantuwar shi yaƙin ɗin nan shi ne abin da yake kai ga mai tafiya zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki har ya isa ga inda zai kai ɗin. Kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa, Abu Sa'id al-Farrar ya ce, al-ilmu masta'amalaka, ya ce ilimi mai amfani shi ne ilimin da ya sa ka kai aiki. Ana da ilimin ka an ba ka yi aiki da shi ba, ba yi da amfani. Da haka ilimi shi ne ilimin da ya sa ka yi amfani da shi, ka yi aiki da abin da ka sani. Yahudawa sun yi halaka ne saboda ba su yi aiki da abin da suka sani ba. Saboda haka amfani ilimi shi ne ka sa shi a cikin aiki, shi ne al-ilmu wanda amala ka, ya ce ilimi shi ne abin da ya sa ka yi aiki, ya kai ka ga yin aiki. Wal yaqin shi kuma yaqin ma hamadaka shi ne abin da ya ɗauke ka wato zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki, kai ka ga Allah. Ya ce fa innahu laula yaqin ma sara rabbun ila Allah, in ba dan wannan yaqin din ba da masu tafiya zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki da ba su tafi ba. Wala sabata li ahadin adam fi suluki illa bi, babu wani wanda sujadigan shi kuma za su tabbata in ba da yaqin ba. Da haka yaƙinin da kake da shi ga Allah Maɗaukakin Sarki shi ne abin da zai tabbatar da shi. Ya ce abin da ya sa ake cewa shi ne mataki na ƙarshe na sauran mutane, domin suna ganin sun kai ga wannan matakin sun ƙure kenan. Sannan wasu kuma suka ce a'a, ma'ana shi ne matakin farko na keɓantattun bayin Allah, cewa ma'anar shi annahu laysa bimaqamin lahu wa innama huwa mabda'un lisuluki, shine farkon tafarkin da zaka shiga. Amma kai har ya kai ya samu daraja ta samun yaqini, yana mai sakankancewa da Allah Maɗaukakin Sarki, to wannan ya shiga mataki na farko kenan. Dan haka fa minhu yabtadi'una sulukahum wa sayruhum, daga nan ne mutum zai ci gaba da tafiya har ma ya kai wani wato mataki babba. Cewa haza ne annan khasata inda hu sa'iruna ila ainihin jam'i wal fana'i fi shuhudil haqiqa la taqifu bihim duna hahim mati, domin waɗanda suke keɓantattun bayin Allah babu wani abin da yake ma'ana kashe musu gwiwa wajen cikin tafiyar. Indai suka ɗauki hanya suka sa a gaba, to sai sun kai inda za su tafi. Wala ya'ruduna duna ha ala rahmin, kuma ba wani abu da yake jan hankalinsu ya hana su ma'ana wannan kusanci da suke nema da Allah. Da haka shi yasa za ka ga bayan Allah na ƙwarai, abin duniya bai ɗauke musu hankali ba. Duniya ba ta sa su yanke daga abin da suke na bautarsu ga Allah, wannan duniya ba ta ɗauke musu hankali ba. Ko da duniya ta zo su suna ci gaba da abin da suke, ba sa kallon ta. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وانت شيني شجرون ما سوصر عن حمد عليكم ما يشيني لتوكي أبي كبتار وتدوني أويدن يمولي سبا قال صلى الله عليه وسلم أن دقهم ليزومي شين دوني آيكم باير دفي أما بي تارا مكان زوية تارا مكان شوانا وتراني أي صلى ينا إدد صلى سياك غيار زافر يا فتار نسوني yana fita sai yaje ya dawo sai aka tambaye sa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bamu taba ganin kai haka da yake wallahi wasu dinarori ne ma'ana wasu kudade ne da aka kawo na tuna cewa ba raba su ba ban so kuma da kwana ba a raba su ba kaga wannan shine abin da ake nufi da wannan kaga duniya dai bata dauke miki ba sai sa duk abin da ya zo masa ko a cikin rabo ne aka samu ganima zaka ga yana rabon da ba ka tsammanin za a iya yinin wannan rabo zai ba wannan rakumi dari wannan ya ba shi awashi dari biyu duka in ya so zai iya ɗiban mutan zai tsare a kansa amma sai ba wannan ya ba wannan har sai komai ya ƙare zaka bai tara mutansa kuma wannan duniyar ba ta shagaltar da shi wai saboda ita ya zama ya yanke wani alaƙar shi da Allah maɗaukakin sarki ya karkata zuwa gare ta wannan baya yi فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة ومنازلهم ومقاماتهم حتى المحبة هذا قول الله ما هو كتن صلتي وانا انا قلن ما سوء تتنشي لألا سوسي لقيتين هنا وتدوانا متاكا يتي وحذبك بجعل اليكين نهاية العامة وبداية له سوى هو على ثلاثة درجات wannan kuma ya gabata a darasin da muka yi na wancan sati cewa shi yaqin din nan mataki guda uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin wannan kuma dai ya zo a cikin littafin Allah madaukakin sarki Allah yake da tarawunnal yaqin kuma da tarawunnaha ainul yaqin wannan shine ainul yaqin akwai kuma innahu da haqqul yaqin inna hadha la huwa haqqul yaqin akwai kuma ainu da yake mutane guda ɗaya shi ne zai dunkule ma ko kuma ya tattaro ma duk abin da zai magana a nan shi ne misalin da shi ma ya kawo ke cewa kamar mutumin da ka yarda da shi ne mai gaskiya ne kuma ba ka taɓa zargin shi da ƙarya sai ya ba ka labari ya ce yana da zuma haka ba za ka ƙaryata shi ba wannan ilmul yaqin ne ka samu sani yanzu cewa yana da wani abu sai ya dauko zumar ya nuna ma ita ka ganta kaga wannan kaga ainul yaqin sai ya bude ma ka dandana ka sha kaga wannan shine haqqul yaqin ko yanzu babu wani kokonto a cikin wannan kuma cewa babu wani abu zuma ko shi bai da wata zuma ko zuma ba gaskiya bane haka dan kuma ana bada misali da cewa yanzu Allah madaukakin sarki ya bamu labarin aljanna ko da abinda Allah yayi kana dinta gabayin sa kuma wannan ilmul yaqin eh muna da masaniyar wannan ainul yaqin shine lokacin da Allah zai tashi bayi ba a shigar da su aljanna ba amma an bujiro musu da aljanna da wutar sun lau a lokacin da ake sakamako a farfajiyar alkiyama za a zo da jahannama za a ganta da ido wannan ainul yaqin ba an ganta da ido kuma za a ga aljanna to amma haqqul yaqin abinda yake na tabbacin yaqini shine lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna suka shiga cikin ta yan wuta ma suka shiga to a lokacin ne kowa zai tabbatar da cewa lallai abin nan ya ƙara tabbata cewa babu kokonto a cikin ta to shine ma da yake matakai ne guda uku akwai ainul yaqin yace amma abinda ake nufi da ainul yaqin yace ilmul yaqin wa huwa qabulu ma zahara min alhaqq wa qabulu ma ghaba lilhaqq wa alwuqufu ala ma qama bilhaqq alhaq abinda yake nufi da shi Allah madaukakin sarki kuma Allah daga cikin sunayensa akwai alhaq ko anna Allah huwa alhaq almubin alhaq sunan Allah ne Allah gaskiya ne dan haka yace shine na farko ilmul yaqin shine karban duk abin da yazo daga Allah madaukakin sarki malam ya ambaci abubuwa guda uku a nan yace wallazi zahara minhu subhanahu abin da yazo daga Allah madaukakin sarki awamiru umarnin Allah wa nawahihi da abinda Allah ya hana wa shar'ihi da abinda Allah ya shar'anta shari'a ne wa dinihi da kuma addinin Allah alladhi zahara lana minhu ala alfinati rusuli wanda Allah ya bayyana a harshen manzanninsa haka wannan duka wannan ilmu ne yake ne abu ne da muka san shi dan haka abinda ake so gabawa a irin wannan gaba na ilmu da yakin abinda aka baka labarin fatatalqahu bil qabuli wal imtiyaz duk abinda yazo maka karba sannan kuma kai biyayya gare shi wal iz'ani da bada kai wat taslimi da mika wiya li rububiyya ga ma'ana Allah madaukakin sarki da ikonsa cikin halitta wa dukhulu tahta riqqil ubudiyya kuma ka shiga karkashin bauda ma'ana bauta ta Allah madaukakin sarki kai yadda cewa kai bawa ne na Allah wannan shine ilmul yaqin yace qabulu ma ghaba lil haqqi haka nan da karban abinda duk ma'ana Allah ya boye shi abinda Allah ya boye shi shine abinda ya shafi gaibiya kamar misali azabar kabari ko ni'imar kabari ko abinda za a yi a ranar tashin alkiyama ko siradi ko ma'auni da za a auna ayyukan bayi da shi kaga wannan abubuwa tun ba mu gan su ba ko akwai wanda ya taba ganin siradi amma dai hadisai sun tabbata cewa wani wata hanya ce da ake bi akan wutar jahannam kuma kowa sai ya bi ta gwargwadon aikinsa gwargwadon aikinka gwargwadon tafiyar da za ka yi akan wannan hanya kaga wannan Allah ne ya ba mu labari amma ba mu gani ba ko sannan akwai ma'auni Allah ya ce wa naba'ul mawazin al-qista li yawmil qiyama za a sa ma'auni ranar tashi al-qiyama inda za a dauko ayyukan bawa a auna faman thaqulat mawazinuhu ko fa huwa fi 'ishati radiya waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to kaga wannan abubuwa ne da Allah ya boye mana ba mu gan su ba amma ya ba mu labari na gaibi ne ba wanda ya taba ganin su ba wanda ya taba ganin su babu wanda ya gan su to yace shine mutun ya ba da gaskiya da wannan abin da Allah ya boye bai nuna mana ba shine abubuwan da suka shafi ba da gaskiya da gaibi wanda Allah ya ba da labari akan su akan harshen manzanninsa na daga al'amura da suka shafi komawa ga Allah shine al-ma'ad wa tafsilihi da kuma rabaraban wannan abubuwan wajanna da kuma aljanna wannan da wuta wa ma qabla zalika da abinda ake kafin akai aljanna da wuta din kamar sirati kamar mizani ma'auni kamar hisabi bincike da Allah zai yi ga bayinsa da abinda yazo yake zuwa gabanin wannan ma shine tashakkuku samai da Allah yake idza sama'un shaqqat ma'ana kafin ma a bar duniya ai sama za ta kikkece za ta tsaye shine ma'ana idza sama'un shaqqat wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam ranan da sama za ta kikkece mala'iku su dinga saukowa daga cikinta kaga wannan duka labari ne Allah ya bamu amma Allah ya boye mana ba mu gani ba to za a zo ga wannan rana shine irin wannan abin na gaibi abin da ake so ka mika wuya gani ka ba da gaskiya da shi wan fitari hada ma'ana gushewarta wan fitarin kawakib haka nan taurari duka za su bishe ya zama babu su wa naskun jibal duwar watsai za su fashe su watse su zama kamar gari shine Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an tartaba ana suna tambaye ka to duwa su ya za a yi da su Allah ya ce duwa sun nan za su zama za su watse su zama kamar gari duka za su watse zai zama babu su dan girman dutse da kake gani zai kare ya bushe ya zama gari wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush to kaga wani kana gaya masa wannan yana ganin cewa wannan fadin labari ake bayarwa na gaibi abin da yake wuce ga ilmin yaqin shine ni ka wuyanka da yadda da wannan abubuwa wa qayyid alam da kuma haka da Allah madaukakin sarki zai nannade duniya gaba daya Allah yake yawma naqwi as-samaa ka qayyid sijilli lil kutub ranan da Allah yake zai nade sama kamar yadda ake nade takarda a littafi haka Allah zai nade sama kuma za a nade kasa ma kuma Allah zai rike su da hannunsa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa as-samawati ranan da za a canja kasa ba wannan kasar da muke kai ba za a dauke sama ba saman da take nan ba kuma duka za su bushe za su tafi. Kaga wannan gaibi ne. Mu'mini na kwarai in kana gaya masa wannan ya ba da gaskiya da shi ya yarda cewa za a zo. To wannan shine ainul yaqin. Dan haka fa qabulu hadha kullihi min haka na ma qabla zalika da abin da ya gabaci wannan min umurin barzakhi. Abin da ke cikin barzakh shine kabari. Shine abin da yake tsakanin duniya da lahira kabari. Dama gidaje guda uku kamar yanda shi malam ya raba su a cikin wani littafin sa, akwai gidan duniya, akwai kuma kabari, shi ma gida ne, gidan jira kenan, inda zaka je kai jira kai zango. Akwai kuma lahira, a lahira ne kuma gidajen suka kasu guda biyu, akwai wuta akwai aljanna, kuma dole ɗayan biyun mutane za su shiga. Sai an samu masu shiga aljanna da masu shiga wuta, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. To gidaje uku ne. To wannan gidan na tsakiya ba duniya ba kabari, shine gidan tsakiya. Dan duk wanda ya bar duniya sai ya shiga, duk wanda ya bar duniya sai ya shiga kabari. Ai mafi daukakan bayi sune annabawa, duk wani annabi ai an binne shi. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabari yana nan, an sa shi a kabari. Wato yana cikin wata rayuwa tsakanin duniya da lahira kafin Allah ya tashi bayi. To abin da yake cikin wannan gidan ka karbe shi ka bada gaskiya da shi shine imanin, ka bada imani da haka kai ban gaskiya, wa tasdiqan wa iqanan huwa yaqin, wannan shine yaqin din. Bi haythu la yukhalidul qalba fihi shubha, ta yanda zuciyarka ba ta da kokwanto akan wannan abu. Wala shakka wala tanafi wala ghaflata an, kuma mutum bai manta ba, bai rakkana ba, mutum a kulli yana ma kanshi lissafi, wata rana shi za a sa a cikin majalla, kullum mutum yana ma kanshi lissafi, don haka bai manta ba. Fa innahu in lam yahlak yaqinuhu afsadahu wa ad'afahu, domin idan yaqininsa ma'ana bai cika ba, ko wannan zai zama ya halakar da shi, kuma sai ya karyata wannan abubuwa. Akwai wanda suke karyata da cewa babu azaba kabari, sai ce to ai rami ne karami na ga an tona an sa mutum, me za a yi a ciki kuma? Akwai masu karyatawa. Amma dai ni'imar kabari da azabar kabari gaskiya ne, gaskiya ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari, kuma babu wata sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi face sai ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari, kenan gaskiya ce. Tunda in ba gaskiya ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi tsarin Allah da ita ba, ya ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr, ina neman tsarin ka daga azabar kabari. To azabar kabari gaskiya akwai ta, kuma haka nan akwai ni'imar kabari. Har ila yau karkashin abin da ya shafi ainul yaqin, yace al-wuquf ala ma qama bil haqq, mutum ya tsaya ya tsare abin da ya shafi haƙƙi ne na Allah, ma'ana cikin sunayensa da siffofinsa ka tabbatar da su, ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ne mahalicci ne, kuma Allah maɗaukakin sarki ne mai rayuwa, ne rayuwa da ba irin tamu ba, domin rayuwar Allah maɗaukakin sarki rashi bai gabace ta ba, kuma ƙarewa bai ruskanta. Wannan ita ce rayuwar Allah maɗaukakin sarki, mu kuma rayuwarmu ba haka ba ne, rashi ya gabace ta kuma ƙarewa yana ruskanta, domin da babu mu kuma za mu zo mu ƙare. So shi Allah maɗaukakin sarki ba haka ba ne, kuwa ba cewa ga lokacin da babu Allah, ba ce kuma ga lokacin da Allah zai ƙare. To wannan shi ne ma'anar rayuwar Allah maɗaukakin sarki da ba irin tamu ba. To mutum ya yi imani da wannan, in ka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayy, in ka ce al-hayy din nan wannan ma'anar kake kawowa, rayayye wanda baya karewa, kuma bai da farko bai da ƙarshe. Al-qayyum wanda yake tsayuwa da kansa bai buƙatar kowa, kuma kowa yake buƙatar sa. Allah maɗaukakin sarki bai da buƙatar kowa. Duk wata sallah da muke yi da azumi da wani ibada da muke yi na neman kusanci da Allah, wannan namu ne, Allah bai buƙatar sa. Wannan ba zai ƙara Allah da komai ba. Kuma inda za a bari din a koma saban Allah gaba ɗaya, wannan ba zai rage ma Allah komai ba. Wannan shine ma'ana al-qayyum. Kina Allah yana tsayuwa da zatin sa bai buƙatar kowa. Yanzu kai ne kake buƙatar sai wani ya tallafa maka. Allah bai buƙatar tallafi. bai bukatan kowa wai dan ya tsaya Allah madaukakin sarki ya wuce wannan saboda haka dan adam shine yake bukatan taimakon wani amma Allah bai bukatan taimakon kowa shine mai bada taimako idan za mu ce cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna neman taimakon Allah ne haka Allah bai neman taimakon kowa da haka abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa mutum ya tabbatar da su wa huwa ilmu tauhid shine ilimin tauhidi ilimin kadaita Allah duk wanda bai da ilimin tauhidi wannan imanin shi akwai rauni a ciki duk wanda bai san Allah ba bai san sunayen Allah ba bai san sifofin Allah ba bai san abin da yake na haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ba to wannan yana da rauni a cikin imanin yana da rauni a cikin imanin dan haka yace wannan shine ilimin tauhidi wanda allazi asasuhu ginshikin ilimin tauhidi shine ithbatul asma'i was sifat shine tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa duk sunan da yake na Allah ne ka tabbatar da shi sunan Allah ne duk siffar da take ta Allah ce ka tabbatar da ita siffa ce ta Allah kuma ta yaya zamu gane sunayen Allah da sifofinsa ma'ana cikin abin da shi Allah ya sanya ma kansa suna Allah yace huwallahu الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور وانا ديك شي يفد wannan sunaye na bai tabbatar ma da kansa to sai inda ake sanin sunayen Allah kenan ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wadannan sunaye nasa ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal koya yayi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki cikin wasu sunaye na Allah Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay wannan cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma inni ashhadu bi annaka antal lahu al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram duk wadannan muna sanin sunayen Allah ne daga shi Allah madaukakin sarki da kansa abin da ya sanya ma kanshi na suna da abin da manzon shi ya sanya ya tabbatar mishi da cewa suna ne nashi haka nan sifofin Allah ana sani ne da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da iko yace wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya siffanta kanshi da cewa shi ke sama da kowa shi ne mabuwayi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi da haka al-qahiru sifa ce ta Allah al-qahar wal-ghalaba inna allaha azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne mai daukan fansa ma'ana wanda duk ya saba ma Allah Allah yana daidai ne wannan kaga duk sifofi ne na Allah da ya bayyana su da kansa ko annabin sa sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da waɗannan siffofin to kaga ta hanyar da ake sani yace kishiyar wannan kishiyar tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa shine at-ta'til at-ta'til korewa ko kuma cire ma Allah wani siffofi sai Allah ya siffanta kanshi da wata siffa sai wani ya zo ya ce a wannan siffar ba ta Allah ba ce akwai masu yin haka Allah ne ya siffanta kanshi da cewa ya daidaito akan al'arshi wannan siffa ce ta Allah aiki ne na Allah Allah ya ce ar-rahmanu ala al'arshi istawa wa ya faɗi wannan sai wani ya ce a'a Allah baya istiwa ya kan al'arshi kaga ya ƙaryata Allah ke ya kore abinda Allah ya tabbatar ma da kanshi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا شيوا الله ما حدكم يانا سوقوا سما الدنيا sai wani yace a a abinda annabin ne ya fada ba haka bane ba Allah ne yake saukowa ba rahaman shi ce take sauka to ya fa annabi sanin Allah ne da Allah yace manzo Allah yace yanzilu rabbuna inda wani abu ne yake sauka ba Allah ba ai zai ce yanzilu wannan abin ya ambace shi amma yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala don ya ce a'a ba haka annabi yake nufi ba sahabban da suka ji ba haka suka yadda suka karba sai wani da ya zo bayan su zai ce ba haka ake nufi ba yana nufin ya fi su sanin abin da annabi yake faɗa to wannan shine at-ta'til ma'ana at-ta'til jirkitawa abinda Allah ya tabbatar ma da kansa sai wani ya jirkita shi ya canja ma'ana Allah ya ce waja'a rabbuka ne ma'ana ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo alhalin mala'iku sun yi sahu sahu sai suka ce Allah bai zuwa sai dai al'amarin Allah ya zo haka sun ce abinda Allah ya tabbatar ma da kanshi na siffa ba haka ba Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi zulalin min al-ghamam suna jira ne har sai lokacin da Allah zai zo musu cikin wato wani inuwa na girgiji sai suka ce Allah ba zai zo ba to kaga abinda Allah ya tabbatar ma da kanshi na siffa sun kore sun karyata sannan Allah ya ce yana fushi yayi ko غضب الله عليهم الله yayi fushi da su kace Allah baya fushi fushin Allah shine azabarsa kaga sun kore abin da Allah ya siffanta maka kansa domin su suna ganin an ce Allah yayi fushi suna ganin daidai yake da fushi irin na dan adam cewa idan dan adam ya fusata wani abu aka mishi ya harzuka shi ya hasalar da shi ma'ana har yaji zuciyar shi tana tafasa sai su dinga kawo wannan su daura ma Allah to fushin Allah ba daidai yake da fushin bayinsa ba ba dai yake da fushin bayansa ba saboda haka wannan kishiyar tabbatar da siffar Allah ne shine at-ta'til wannafi wani ma sai ya kome shi Allah bai da wannan siffar sai ce Allah bai ji bai gani kuma baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ko'ina to kaga ya kore Allah kenan ko bai kore ba an ce ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba ko ina babu Allah kenan Allah yake wa huwa alladhi fis sama'i ila shine wanda yake Allah a cikin samai abun bauta wa fil ardi ila kuma abun bauta a cikin ƙasa sai ya kore wannan gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani daga cikin sahabbansa da wata baiwarsa yana tafiya da ita sai ta mishi laifi sai ya fara dukan ta ma'ana yana mai ladabtar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka tara babban dukan ta sai ya ce mata ainan da ina Allah yake sai ta nuna sama ya ce Allah yana sama sai ya ce man ana ni kuma waye ni sai ta ce rasulullah ta ce manzon Allah ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buɗan bakinsa ya ce ma wannan sahabin ya ce ka je ka yanta ta wannan mumina ce tana da imani ta san Allah to da sai haka ta ce yana sama ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ba ta da imani ko ina Allah yana sama da bayinsa kuma dan ka ce Allah yana sama da bayinsa ba wai ka tsare Allah a wani waje bane na san ce Allah yana sama da bayinsa ka santuwar sama da bayinki ba irin yanda ni nake sama bane ba ina yanda nake sama bane hawa na sama ba daidai yake da na Allah madaukakin sarki ba ai na hau sama ina da iyaka a sama akwai gabar da an ka kai a sama ba za ka wuce ba ko babu ita akwai yanzu irin masu rashin lafiya na jinin nan ko mataki uku ya taka za ka gaba zai iya ci gaba ba ko haka nan jirgi da yake tashi sama akwai iyaka level din da ba zai wuce ba in ya wuce sai shiga cikin wani abu to ashe mu hau sama ba daidai yake da na Allah ba da haka a daina hada Allah da bayinsa Allah ba daidai yake da bayinsa ba da haka an ce Allah yana sama ba irin yanda bawa yake sama ba an gane ko dan haka shi yasa malai ya dan tabo wannan babi yana da muhimmanci kwarai da gaske yace wata tajahum akwai wanda ake kira su aljahabiyya sune masu kore ma Allah su kofinsa yace fa hada tauhid yuqabiluhu ta'til irin wannan tauhidin na tabbatar da sufofin Allah da sunayensa kishiyarsa shine wato asalin abin da ake kira at-ta'til jirkita sufofin Allah da kuma kore da haka ka'ida ta gaskiya ta daidai ita ce duk abin da Allah ya tabbatar ma da kansa na suna ka tabbatar da shi duk abin da Allah ya tabbatar ma da kanshi na siffa ka tabbatar ma da Allah wannan siffar kar ma ka tsaya jayayya domin Allah ya ce a antum a'lamu am Allah da ku da Allah waye fi sani Allah ya ce mu sanin kansa kul a antum a'lamu am Allah Allah da ya halice mu mu muka dinki sanin kanki ko shi fi mu sanin kansa shi mu sanin shi halice mu ba babu mu ya halice mu sai a ce mu mun zo mun dinki sanin shi waye kuma mun dinki sanin zuwa da sunayensa to malam yana cewa dai shi ilmul yaqin din nan shine ba da gaskiya da duk wannan abubuwa shine ilmul yaqin in ka san shi an baka labari annabawa sun zo da shi ya zo cikin littafin Allah ya zo cikin harshen annabawa to duk abin da yazo ka bada gaskiya da shi ka karba wannan shine kana da ilmul yaqin da samu ilmul yaqin amma in baka bada gaskiya da shi ba to kana cikin ilimi ne kai amma ba na yaqin ba ba tabbatacce ba yace wa amma tawhidul qasdi al iradi alladhi huwa ikhlasul amali lillah amma tauhidi wanda yake na zuciya wanda kake kudurce shi a zuciyarka wanda shine tsarkake bauta aiki ga Allah madaukakin sarki wa ibadatihi wahdahu da bauta ma Allah shi kadai yace to kiciyan shi kowa ma ya sani me kiciyan shi shirka shirka shine kiciyan ikhlas an ce ka tsarkake aiki sai baka tsarkake ba kai a hada aikin Allah da wani kai shirka ke to shirka shine kishiyan tauhidi wata atilu sharrun min ash-shirki bale yace to raba Allah da wasu sufofin sa yafi shirka shari domin wanda yake shirka ya yadda Allah yana da sufofin amma ya hada wani da Allah ne a cikin abin da yake bauta shi wancan bai ma yadda Allah yana da sufofin ba wanne ne ya fi karna eh wanda bai yadda ba kwata-kwata ya kore shi ya fi karna duk da yake duk kafirci ba kafirci kafirci ne al-kufru millatun wahida da shi wanda yayi wannan da wanda yake duk ba su da sauki shi wanda ya hada Allah da abinda Allah bai shi wannan kuma ya kore ma Allah madaukakin sarki zufofin sa dukkan su mushrikai ne kafirai da haka babu wani sauki a cikin shi sai dai kawai a ce kafircin wannan ya fi na wannan amma dukkan su kafirci ne dan an ce hakan baya nuna cewa wancan yana da dama-dama da ba wani dama-dama duka kafirci domin kufru al-kufru millatun wahida yanzu ka ce kafircin mutanen kasar China masu bauta ma buza da kuma kafircin shirkar mutanen India masu bauta ma saniya ka ce wani ya fi wani sauki saboda saniya tana da rai shi wancan mulkin bai da rai ai duk abu ɗaya ne ai duk abin da suke bauta ma duk banza ne duka ɗaya ne duk ba su da amfani to haka duk kafircin su gini ne ba da yace fa innal mu'aqqila jahilun li dhati aw li kamaliha domin me korewa yana kore cewa ma babu Allah kuma daga ciki zaka samu masu wannan kuskura sai mutum ya daga hannu yana addu'a musamman a cikin ƙauyuka akwai wasu addu'o'i da suke nan zaka ji wata tsohuwa ta tashi cewa ina roƙonka kai ne mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani a ta kore ma Allah komai kenan ka baya gani baya ji kenan ko baya ji baya gani Allah kuma ya ce wa huwa sami'ul basir shine mai ji mai gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sifanta Allah madaukakin sarki yake cewa innahu huwa sami'ul basir sai haka da hannunsa ana yasa ɗaya hannunsa ido ɗaya a kunne yana sifanta mazabai cewa fa Allah na ji yana gani to sai an ce Allah bai ji baya gani mai ji ba tare da ji ba mana kore ma Allah siffar ji ne ai kore ma Allah madaukakin sarki siffar gani ne mai zance ba tare da zance ba me kenan babu kenan ai babu kenan saboda haka kaman kore Allah ne dan haka yace al-mu'aqqil mai kore waɗannan zubofin kaman ya kore Allah ne kaman babu Allah yake cewa auli kamali ha ko kuma cikan wannan siffar yana kore ta wa huwa jahdun li haqiqatil ilahiyya duk wanda ya ka ya kore Allah yace ba Allah ne yace fa inna zatan domin duk wani zati in an ce zati ma'ana wani abu wanda yake rayayye tsayayye Allah rayayye ne ko ba rayayye ba zati ne sai ka ce baya ji yace zatin da la tasma ba ta ji la tabsur ba ta gani la ta takallam ba ta magana la tarda ba ta yarda la tagdabu ba ta fushi wala taf'alu shay'an ba ta aikata komai ai ba zaki ba kenan ya zama babu kenan ai sai aka ce Allah fa baya fushi sai a kore ma Allah su fa fushi a ce fushin shi shine ya sa mutane a wuce musu azaba shine fushin Allah amma fushi Allah bai bi daga gane Allah ba ya fushi Allah yana fushi. Allah yana fushi da wanda ya saba masa. Amma ya fushin Allah yake ba mu sani ba. Gane ko? Kace Allah bayyarta baya tausayi baya jin kai. Allah bai tausayi bayansa? Bai jin kan bayansa? Suka ce a ai jin kai wata alama ce ta dan Adam da tausayi. Domin duk wanda ya ji tausayi zuciyar shi sai za ta kare. Wani abu ya kama shi na abin nan na karyewar zuciya har ma ya zubar da hawaye da sai sai danganta wannan da Allah. Daga dai suke Allah ba tausayi yake ba, tausayin shi shine jama'a mutane rahama. Ya saukar musu da ruwa, wannan shine tausayin Allah in ji. Ba haka ba ne. To me ma'anar wa huwa ar-ra'ufur rahim? Shine mai jin kai mai tausayi ko? To me ma'anar wannan? Kaga sun kore wannan gaba ɗaya daga Allah ne. Kuma a ce wa laysa dakhilal alami wa la kharijahu, bata cikin duniya bata wajen duniya, bata tare da duniya bata kuma rabe da duniya wannan zatin, bata gefansa kuma bata kusa da shi, sannan bata saman al'arshi bata kasan al'arshi, sannan bata bayan al'arshi bata gaban al'arshi, bata gefansa na dama bata gefansa na hagu. Don haka da kasantuwar shi rashin kasantuwar shi duk ɗaya ne. Kaga duk wanda yake wannan yana so ya ce fa babu Allah, duk wanda ya faɗi wannan ya ce kamar babu Allah. Allah shi yake wa istawa ala al'arshi, ar-rahmanu ala al'arshi istawa. Kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai ɗauki annabi Isa. Ina Allah ya kai annabi Isa? To sun ce to wajensa ke ne ya kai shi. Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, zan ɗaukaka kana kai ka gare ni. Ina aka kai annabi Isa? A ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Isa? A sama ya gan shi. Sai dai su ƙaryata wannan hadisi. In suka ƙaryata kuma sun ƙaryata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in ka samu ilmul yaqin, duk abin da ya zo ma a cikin ilmul yaqin, abin da malai yake nufi, abin da ka samu na wannan ilmul yaqin din shine labarin da ya zo ma a Qur'ani ko a hadisai ko a harshen annabawa, abin da ake so a gare ka shine ka bada gaskiya da shi, babu ja babu kokonto. Ya ce amma shi mai shirka ya tabbatar cewa akwai Allah da siffofinsa, amma yana bauta ma wani Allah. Sai malai ya ce to shi ai ya dan fi dama-dama da wanda yake kora Allah gaba daya. Sababu ba su da dama don shi ma ɗin duk abin nan ce shirka ce. Malai ya ce fal yaqinu, don haka yaqin huwa al-wuqufu ala ma qama bihi al-haqqu min asma'ihi wa sifatihi, shine duk abin da Allah ya tabbatar wa da shansa na sunaye da sifofi da alamomin cikansa, nuqutu kamalihi wa tauhidihi, da kadaita shi ka tabbatar da wannan. Wa hadhihi thalatha, malai ya ce wannan abubuwan guda uku. Ya ce ashrafu ulumil khala'iqi, su ne wato mafi ilimin da ya fi kowane ilimi ɗaukaka daga cikin ilimin bayi, su ne ilmul amri wan nahyi. Idan ka san abin da Allah ya yi umarni da shi, ka san abin da Allah ya hana, wannan ilimi na farko ce. Duk abin da Allah ya ce a yi ka sani, abin da Allah ya ce a bari ka sani. Sai na biyu, sanin sunayen Allah da siffofin shi da kuma kadaita shi. Kaga wannan ilimi, ka san Allah, ka san siffofin Allah, ka san sunayensa. In ka daga hannu zaka roƙi Allah, ka san da wani suna zaka roƙi shi. Ko idan kana cikin wato wahala ne da kunci, sai ka ce ya nafir unsurni, domin Allah huwa nafir, shine mai taimako. Idan kana cikin wahala da kunci, abinda zaka kira ke. Idan kana cikin talauci da bukata, ba wani suna zaka kira? Ya mutakabbiru zaka kira? Wanne zaka kira? Ya Razzaq, ya Ghani, mai wadatawa, ka wadata. Ai ba zaka ce ya Allah mabuwayi, na wannan ba yanzu ba wannan wajen ba wannan sunan bane a wannan wajen. Sai dai kawai yana da kyau a sani cewa akwai ɗaya daga cikin sunayen Allah, shi kuma duk wani abu da zaka roƙi Allah ko menene shi, wannan sunan yana daidai da ka roƙi Allah da shi. Wannan suna ne Allah. In ka ce ya Allah, to ko ma me ka roƙi Allah? Ya Allah urzuquni, in baka iya arzabun ba ya allahu unsurni ko ya allahu unkulli ma'ana ka kare mun makircin da ake da haka shi wannan suna baya bukatar sai ka rataya mushi wani abu shi yasa wasu malamai suke cewa shine ismun lahil a'ala shine sunan Allah da ya fi kowane suna girma domin shi kadai ne sunan da ba a raba shi da wani suna sai dai wani sunan Allah ya rabe shi ba za ka ce alwaliyun la ba sai ka ce allahul wali ba za ka ce alghaniyu allahu ba sai dai ka ce allahul ghani yasa shi yake fara zuwa kafin wasu sunaye su Allah ya ce allahu la ilaha illa huwa alhayy alqayyum sun zo ne bayan Allah ko suna zuwa ne bayan Allah yasa shi kanshi wannan suna in za ka rike shi ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ka san girmansa shine ya kunshi duka sunayen gaba ɗaya da abin da suka kunsa duk ya kunshe su shi yasa tunda Allah ya halitta ba wanda ake kiran shi da wannan sunan sai Allah babu wani wanda ake kiran shi da Allah sai Allah shi kadai amma sauran sunayen Allah za ka ga akwai su kuma Allah da ake kira sai a ce akwai wani mutum sunan shi Karim ai akwai ko a ce akwai wani Karim akwai wani ana kiran shi Aziz ko amma akwai wanda ake kiran shi Allah babu wannan suna ne da baya taɓuwa baya taɓuwa shi yasa duk wanda yake ba mumini ba wanda yake kafiri in ya ji wannan sunan zai ji gaban shi ya faɗi shi yasa ba a so a dinga cewa Allah Allah din nan kafirai ba sa son su ji wannan suna ba sa so su ji suna ne babba mai girma inda za a san shi haka kowannan suna ka rike ka roƙi Allah maɗaukakin sarki za ka samu mafita wannan amma fa da yaƙininka ya ce to ilimi na biyu kenan ka san sunayen Allah ka san sufofin shi da kadai tashi ilimi na uku ya ce ka san ilmul ma'ad ilimin sanin makoma inda za a koma ma'ana ka san cewa akwai inda za a koma ai yanzu a duniya akwai mutane da yawa da ba su san inda za a koma ba yanzu ka samu kafiri turawan nan da yahudawa ba su yadda za a koma wani waje ba to kai kana da masaniyar akwai inda za a koma saboda ko a hankalce idan mutum ya fito daga wani waje aka ce ina za ka je ce bai san inda zai je ba za a ce wannan bai san mai ke yi za ka duk wanda ya fito daga wani waje akwai inda zai je ba wani wanda ya fito daga wani waje ya ce ba inda zai je duk wanda ya fito wani waje wani zai je da haka mu ɗin nan daga wani waje muka fito kuma muka tsaya muke shan iska a wani waje kuma wani waje za mu dosa kuma an je wannan wajen za a ƙara gaba ne har sai an kai makura ɗayan biyu kamar yadda ya gabata fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi sai mu roƙi Allah ya sa mu kuma mu ta zama ita ce aljanna shine babban fada wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani to wannan dai yayi magana ne akan ilmul yaqin kenan ilmul yaqin in ka samu ilimi labari ya zo ma daga Allah akan aljanna da wuta da gaibi da mala'iku da al'arshi da sirati da mizani manzanni suka gaya ma ga shi ga kabari ga wannan ga wannan abinda za ka yi a wannan mataki ka samu wannan ilimi ka ce sami'na wa ata'na kuma mun ba da gaskiya amanna bihi kullum min indi rabbina mun yadda duka daga Allah ne abinda ake so ga bawa mumini kenan duk wanda ya samu wannan to ya samu ilmul yaqin sai mataki na biyu yace ainul yaqin وهو المغني عن بالاستدلال عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان وخلق الشهود إجابة العلم بمبنش شبكان عند أبن ديه قبات شيني واتو كما متم اندزي باك لابار وتموتا سي أدونا ما موتا تجاني أغا لاباري دبا موتا نتبان غنين تدبا سي أتي غني ياكو نجي انكا غني أياب لابارن دا أكباتا هو انكا غني أياب لابارن دا أكباتا kamar yadda muka bada misali wancan satin duk yanda za a baka labarin Ka'aba ba kamar ka ganta ba ko kamar ka ganta ne wanda ya ganta ya fi wanda aka ba shi labarin duk wanda ya ga Ka'aba ya fi wanda aka ba shi labarin sa dan yanzu duk wanda bai ganta ba kawai shi tunani yake a'a ya tsayinta yake ya fadinta yake ko in ya kalle ta a tsage take ko kuma a karkace take shi duk bai sani ko da yana kallo a tibin nan wannan kallon din ba zai wadatar masa ba sai ya gani ko aka ce mishi akwai hajarul aswad bakin dutse to ko a tibi kake kallo ba za ka ga ya bakin dutse ne ta ba sai in ka je ka gani in ka tusa kanka a wannan ramin ka gani ka taba to lokacin shi kaza ba ainihin da yake ka samu hakkul yakin yanzu ba wanda zai ce ma babu hajarul aswad kana zuwa an ka dawo yace ya hajarul aswad yake na taba shi Allah sun bace shi dan haka maganar ƙarya ne hajarul aswad ta tashi tunda ka gani kuma har ka taba ka samu hakkul yakin to wannan shine bambancin shi da na farko dan haka shine ya bada misalan da muka bayar a baya dan haka akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai kuma haqqul yaqin yace fa ilmuna al'an bil jannati wan nar yanzu da muka san cewa akwai aljanna akwai wuta ai mun sani kowa indai mumini ne abin da yasa nake da karfafa da mumini dan mumini ne yana tantance wannan wanda ba mumini ne bai tsara dan haka indai mutum mumini ne ya san akwai aljanna kuma ya san akwai wuta yace to sanin mu da aljanna da wuta wannan ilmul yaqin ne ilimi ne da muke da shi na tabbacin cewa akwai su yace fa idza uzlifatil jannatu fil mawqifil muttaqin da Allah yace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id ranar da za a kusanto da aljanna lokacin da za a tsaya a tashin alkiyama amma ba ba a shiga ba an kusanto da ita har mumini idan mumini ne na kwarai zai dinga shakan kanshin aljanna kamar daga nisa abin da ya kai shekara 40 misali da za a ma da za ka fi ganewa dan uwa shi ne yanzu ba damuna ta kare ba yanzu idan aka dumfari baki in Allah ya sa kana cikin rayayyu aka kai baki irin idan hadari ya taso damuna ta sako kai idan aka yi ruwa daga nesa ya fice ji to haka za a dinga jin kanshin aljanna an tsaya an ba famu ne wannan kanshin da ake ji yanzu sai wani ya ce ma shi fa duk wannan kanshin da ake fada an yi ruwa a wani waje shi baya shi sai ka ga wannan yana da matsala kenan to ranar tashi alkiyama na ko wanda ba za su ji kanshin aljannan nan ba Allah ya tsare Allah ya sanya mu a cikin su kuma suna nan da yawa kashe kashe ne da yawa daga cikin su akwai wanda ya nemi ilimin shari'a ilimin sanin Allah ba dan Allah ba dan ya nemi duniya wannan lan yajid arfal janna ba zai jiga shi aljanna ba to ko da wannan aka bashi an bashi da azaba wannan fa kanshin damuna kake ji sai ka ji ma hankalinka ya kwanta to ina ga kanshin aljanna saboda haka yake cewa ranan da za a kusanto da ita kuma ka fara shakan kanshin ta kana hangen ma'ana yanayinta daga nesa yanzu kamar misali in ka shiga jirgin sama in za ka sauka a madina misali lokacin da jirgi yake fara sauka ya zo kusa daga cikin abin da za ka fara gani a gari shine wannan dogayen hasumiyoyin na masallacin manzo Allah sa kana fara ganin wannan abin za ka ji hankalinka ya kwanta haka ji za ka shiga madina amma a cikin jirgi ake gani duk wanda yake cikin jirgi yana gani wannan musamman inda da tare ne in ka fara ganin wannan abin zai ka ga alazai suna ta leke-leke ta wando to haka na ranar tashi alkiyama haka mumina sun da leka aljanna ba sun an riga an kusanto musu da ita to wannan ainul yaqin ne malai yace wannan ainul yaqin ne lokacin da za a bujiro da jahannama kuma su dinga jin karanta tun daga nesa ba sashinta na cin sashinta yace wannan duk ainul yaqin ne fa idza udkhila ahlul jannati aljanna Allah ya sanya lokacin da aka shigar da yan aljanna aljanna suka shiga shine misali lokacin da mutum zai sauka a jirgin in ya sauka aka kai shi yabo ba zai dinga ganin masallacin ba kuma sai an kai shi masauki ya gama sake yayi komai sai ya shiga masallacin manzo Allah sai ya tabbatar yanzu gashi a cikin masallaci yanzu wannan ne zaka kome mata sai ka ce ƙarya ne to lokacin da dan aljanna ya shiga aljanna lokacin ya samu haqqul yaqin ma'ana yaqinin shi ya gama cika inna hadha la huwa haqqul yaqin shine abin da yazo karshen suratul waqi'a Allah yake fa amma in kana minal muqarrabina fa rawhun wa rayhanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فصدق باسم ربك العظيم يجي فذلك حينئذ حق اليقين فذاب ذاك تعاونا كفى ألا يعتبت المندى wato ya jaddada mana ni'imar sa kuma Allah ya tabbatar mana da burin mu na saduwa da rahamar sa Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mu daga miyagun ayyuka Allah ya kusantar da zukatan mu ga biyayya ga Allah madaukakin sarki da ba da gaskiya da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da gaskata manzannin sa da kuma imani da haka din subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kamar yanda ba a san kiyama ba, ma'ana ranar fita a kabari ran da kiyama ta tashi shi ne ranar fita a kabari, saboda haka ba wani iyakantaccen shekaru da za a ce an iyakance su za a yi a kabari kafin a fita a cikinsa. An gane ko? Rayuwa ce da kuma ba wanda ya san yanda take sai Allah, ya za a ke kiranta alhayatul barzakhiyya, rayuwa ce ta barzakh, wata rayuwa ce daban da ba irin wannan rayuwa ba. Ba irin wannan rayuwar ta duniya ba ce, aya rayuwar duniya ma'ana kana ci kana sha kana yawo kana waye, a can cikin kabari kuma wata rayuwa ce daban da ba wanda ya san ta. Sai dai kaɗan daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda take, ko misali na ni'imominta da kuma azabarta. Daga cikin abubuwan da ya bada labari shi ne mumini randa zai fito daga kabarinsa in kiyama ta tashi, ma'ana zai dinga ganin rayuwar ta yi tsayi sosai saboda abin da yake kwaɗayin shiga na rahamar Allah. Kafiri kuma lokacin da zai fito a kabarinsa ran tashi a kiyama zai ga kamar bai yi baccin awa ɗaya ba. To kaga rayuwa ce ba irin ta duniya ba, ko yanzu kaga a duniya za ka kwanta ka yi baccin awa takwas kana ganin ka yi bacci mai tsayi har gari ya waye, ko har wani lokacin ma ka tashi ka juya bargo ka duba ya kaga 11 da rabi, in ka sake bacci kai bacci kai bacci ne zai ga sake duba ya kaga karfe 2 ce har yanzu gari ya ki wayewa, musamman ma in kana da wata damuwa ta jinya ko wani na bin ka bashi ta kasa bacci ko kana cikin wani mawuyacin hali ko a'a ko wani abu da kake Allah Allah zaka samu sai kaga garin ya ki wayewa. Haka ne ko? To haka mumin yake a kabarinsa, zai ga garin ya ki wayewa an kiyama ta ki tashi an daɗe. Saboda me? Saboda abin da aka dan buɗe masa na rahama, dan mumini za a buɗe masa matsugunin shi a cikin aljanna yana gani, yana gani a cikin kabarinsa. Amma yanzu ka je ka tona kabari ko ba za ka gani ba, amma shi yana ciki kuma yana ganin haka. Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo cewa wasu kabarbura yake ce ma sahabbansa innahum ma la yu'azzaban, wanda suke cikin kabarin nan guda biyu azaba ake shi ya gani ya ga ana musu azaba. To kaga rayuwa inda za su tona sahabban ba za a ga wannan abu, amma Allah ya nuna masa. Saboda haka rayuwa ce da ba irin wannan rayuwar, ya sa duk wanda zai ce ma zai kwatanta ma rayuwar kabari to ba abin da zai iya kwatanta ma, dan bai shiga ya ganta ba, kuma duk wanda ya shiga ya ganta ba zai fito ba. In ka shiga ba za ka fito ba, a nan ne za ka shiga gidanka ka fito in kana so, shi ma ba zai Allah ya so. Amma wancan in ka shiga ba a fitowa, sai ran da Allah zai tashi bayi za a fito. Amma ba magana ya fito ya yi fatalwa ya yi yawo ya sake koma ya kwanta, wannan duka ba gaskiya ba ne, ba wanda zai shiga ya fito. Ne sai dai kila ka yi mafarki ka ga mutum a cikin kyakkyawan yanayi ka gan shi a kyakkyawan hali ko wani abu, wannan duk cikin irin wannan rayuwar ce. Haka rayuwa ce da ta sha bamban da rayuwar da muke cikinta, haka na rayuwar da za a yi ta bayan kabari ita kuma ba irin ta ba ce, ita ma ta sha bamban da wannan ita kuma. aka gidaje ne guda uku kowanne rayuwarsa daban-daban. Duniya rayuwar da za a yi a cikin ta daban, kabari rayuwar da za a yi a cikin shi daban, ranar da za a shiga aljanna ko wutar rayuwar da za a yi a cikin su daban. Ba irin kuma wannan rayuwar ba. Allahu ta'ala a'lam.
اللهم اكبر.